Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى فيما ذكر عنه فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله ولكن كثير من الرجال غلطوا فيه فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره وداخل في حكمه وربوبيته في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقة وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه من المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض ونحو والخوف قال تعالى ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وقال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم موسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق. فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana ta Lahadi 17 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1448, wanda ya dai 30 ga watan August 2026 miladiya. A wannan majalisi namu da muka saba duk sati muna karatu cikin Kitabul Ubudiyyah na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Muna ƙara fahimta mu juna akan wani rashi da muka sake yi dan tsakankanin nan nan rasuwan Alhaji Usman Megemu. Da san da yawa mun san yana yawan zama a gefe na shi ma galibi wani lokaci tunda ba cike da shi ba, in sahu ba da cika ba sai ya haƙura ya zauna a wannan wajen dirka din. Cikin iko Allah na ji shekaran jiya kenan, za a sabar a sa'i yayi. Allah ta'ala ya ji kashi rahama, Allah ya ji kashi da rahama, Allah ya kyauta mu in ta zo, Allah ya rike mishi iyalansa da hannun dama, Allah ya kai haske kabarinsa. Duk mamatanmu Ubangiji Allah ta'ala ya ji kansu da rahama, Allah ya ji kansu. Malai ya ce wa ila hadha ashara Sheikh Abdul Qadir fima bukira anhu fa bayyana anna katiran min ar-rijali idha wasalu ila al-qada'i wal-qadari amsaku illa ana فإني فتحت لي فيه روضنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. ورجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. من أبغانا أكان رامو تيغوا دفشن بكي إبن تيمية دي تيغوا دفشن بكي أكان وانا مغانا تا مالا عبد القادر الجيلان الشيخ عبد القادر الجيلان وانا يان كاريريا عند دي كان كاريريا كي دان كان توازوا قريش ينا دا مغانا دي yace ni nayi wato na tokare kaddaran Ubangiji wanda shine gaske da kuma wato gaske hukuncin shi na gaskiya, nayi kuma saboda neman kuma wato yardan shi Ubangiji wanda ke shine gaske. Fasara wannan abinda malam ya faɗa shine wato abinda yake magana Ubangiji idan ya kaddaro masa wani kaddara wacce take mai zafi, kamar an kaddara masa jin yunwa, an kaddara masa talauci, to sai ya tokare wannan kaddaran da Ubangiji ya kaddaro masa da wani kaddara wanda mai amfani da Ubangiji ya shar'anta masa. Dan haka idan talauci ne sai ya je da makudi, kaga ya tokare kaddaran Ubangiji da wani kaddaran Ubangiji mai amfani da Ubangiji ya shar'anta masa. Idan yunwa yake ji sai ya ci abinci, in ya gaji ne sai ya huta. To wannan shine wato nayi kokowa da kaddaran Ubangiji da wani kaddaran Ubangijin, na yi haka kuma saboda in nemi dan Ubangiji, dan shi yasa ni in yi riƙon sababi shine lil haqqi. Rabbi da ce mutum dan adam wanda yake ya kamata a kira shi da mutum shine wan man yakunu munazi'an lil qadar, wan shine wanda yake kokowa da kadarin da Ubangiji ya kaddaro masa ta hanyar riƙo da sababi na kadarin da Ubangiji shar'anta masa ya riƙo da shi, ba wanda kawai ya sakankance ya kwanta ba lubus ya ce shi an riga an kaddaro masa talauci dan haka ba zai nemi kuɗi ba. an riga an kaddaro shi saban Allah dan haka ba zai hankora da yayin ubangiji biyayya ba. Wannan duk wanda yake irin wannan kaga shi Sheikh Abdul Qadir ya cewa ba tawakkali yake ba, amma Ibn Taymiyyah da gangan ya kawo wannan magana da Sheikh Abdul Qadir saboda zai kawo wasu maganganu ne wanda sufaye suka karkace akai. To koda kaji wani mabiyi Qadiriyya ya karkace a wannan babin, to karkace wai suna bin shi Sheikh Abdul Qadir. Sheikh Abdul Qadir kamar yadda muka faɗa a wancan zama da muka yi, mutum ne wanda yake kowa san shi da bin tabarki na sunna, kowa san shi da tsanani wajen biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kowa san shi da kokarin lalle ya ce abu shari'a kar a ce za a tsaya abu wani hakika kamar yadda ɗan zamani yanzu suke faɗa. Ya da wallafa wallafe da yayi ba muna kore mishi sufanci ba, mun faɗa mun ce sufanci a wancan lokaci akwai sufanci litakhalluq, akwai sufanci litahaqquq. Sufanci litakhalluq shi ne wato ƙoƙarin gudun duniya, ƙoƙarin mutum ya wato ladabtar da ransa, ya horar da ransa, ya koyi gaskiya da amana ɗan tsini da rashin neman duniya wanda su jinai da suka yi. Galibi su bayan farko irin wannan sufancin suka yi, da daga baya kuma sai suka dinga garwayawa da abin da suka maro na garuruwansu, tunda wasu su musulunta suka yi suka dinga ɗan gwamutsawa da wani falsafa haka, shine su muhasibi suka zo suka fara haɗa abubuwa wanda shi kanshi Sheikh Abdul Qadir da shi ma ya zaci da waɗannan abubuwa kuma shi ma ya amfani da wasu. Amma shi dai sufancin shi bai yi tsanani irin wannan yanda mutane ke faɗa ba. Mun faɗa cewa shi da zaran ka duba littafansa za ka ga yana ƙoƙarin bin sunna, yana ƙoƙarin duk yanda za a yi mutum ya ce wato ka dogara ga Ubangiji kuma ka aiki da shari'a. Yana cewa irhamu al-khalqi ila al-khaliq, ka wato tafi ka bar halittu ka tafi wajen Ubangijin halittu. Kaga wannan magana ce mai kyau, min al-kawni ila al-mukawwin. Da zaka galibi a cikin maganganunsa akwai wannan, akwai kuma maganganun da ake yawan danganta masa wanda na ƙarya da yawa sosai inganta ba, da yawa sosai inganta ba. Kamar masu cewa ba rafa'a rasulullahi qadaman illa wada'tu qadami illa qadamun nubuwa, babu inda mazalla ya aje kafansa ya daga kafa ba sai ni ma na aje na daga in ba wai wajen mataki na annabta ba. To kaga wannan ba zai ya faɗi wannan maganar ba, bayan an riga an san cewa shi mutumin kirki ne, bayan da mutumin kirki ya faɗi wannan da ƙoƙarin cewa da ake yi ya yi makuru wani wali wato juyin mulki daga lokacinsa, ya ce a ya ce qadami hadhihi ala raqabati kulli wali, kafa ta ni yanzu tana kan wato yana wuyan duk wani wali, dan haka ba wani wali bayana. To ka duba ga shi da aka yi mishi 450 tun daga wani lokaci a ce babu wani wali, kaga ai duk me mai da muke nan alaina awliya Allah la khafu alaihim wa lahum yahzun, kaga ta je na aiki kenan. Ko shakka babu Abdul Qadir ba zai faɗi wannan maganar ba. Yana da abubuwa musamman a aqida, kuna tare da shi aqida ta masailu ilmiya imaniya khabariya, sunan Ubangiji da sifofinsa da imani da duk wannan ya da yake akan al'arshi, Ubangiji yana sama, duk wannan aqidar shi Abdul Qadir ne aqidarsa ne. Duk wanda kaji ya ce wani ba aqidarsa bane to yana kokarin yi masa ƙarya ne, in ba dan haka ba ai akwai maganganunsa kuma akwai tafarsa, sai a je a duba a gani. Amma ana iya samu kuma ya karkace ya kauce ma daidai a bangaren tauhidul ibada, shine wa tauhidul ibada galibi sufaye ma da yawa ba su tsira a wannan yanayi ba. Ana iya samu kaga mutum yana da zamzam aqida, bangaren aqida tauhidul wato misailu ilmiya khabariya ta bangaren shika-shikan imani nan guda shida sifofin Ubangiji da ya imani da su, amma kuma sai a samu wajen tauhidul ibada dan karkace. Ana iya samu kuma ga tauhidul ibada zamzam, amma wajen kuma misali ilmiya khabariya an samu ɗin tasgaro, tunda ba wanda yake kowa na mu'amala ne da iya hujjar da ya zo masa. Kamar da na buga mana misali kamar shakka Abubakar Mahmud Gumi, za ku ga wajen tafiyar ibada wannan shi ne abinda malam ya fi tsayuwa a kansa a Najeriya kuma ya bikin jini, wajen ba za a duk abin da za ka bauta ma Allah sai kana da hujja daga manzon Allah. Wannan shi ne abinda aka san malam Abubakar Gumi yana kai. To amma kasancewar malamansa su ma da asha'iran ne, za ku ga karin tafsirin sa ga ba ka raba shi da wasu tawilin wasu daga cikin ayatul sifat, wani lokaci ya tafwidi, wani lokaci ya tawili, wani lokaci ya yi kwangaba ya kwambaidi, yadda aka samu irin su Ibn Jawzi, An-Nawawi, Ibn Hajar su ba sun fada irin wannan. Ana iya samu kuma ga mutum wani a tafsirin ibada shi ma zamzam, amma a misalin ilmiya shi ma ba daidai ba kamar Al-Bargawi. Saboda haka ina faɗan wannan maganar saboda mu fahimci cewa kasancewar Sheikh Abdul Qadir a cikin littafansa akwai wasu abubuwa da ya kuskure mu fahimtar su, wanda ka iya cewa ka ƙiddiga a cikin kurakurarsa, wannan ba zai sa kuma ka koma ba ganin mutuncinsa ba, ko muka ce ba malami ne shari'a ba, kowa ana mu'amala da shi ne gwargwadon yanda yake da kafatul muwafaqat, daidansa ya yi yawa da gowan kuma abin da yake ba daidai ba sai a roƙa mashi Ubangiji, musamman idan an riga an san cewa shi ba mutum ne mai san zuciya ba. To shi ne anan Ibn Taymiyyah yake ɗaukar wannan maganar tasa da yake cewa shi baya yarda da ƙaddarar da Ubangiji ya ƙaddaro masa mai zafi kawai ya kwanta ya ki ƙoƙarin riƙo da sababi. Shi yana riƙo da sababin da Ubangiji ya shar'anta masa ne wajen tunkuɗe ƙaddarar da Ubangiji ya ƙaddaro masa mai zafi. Don haka in ya ga waje na mahalaka ne, Ubangiji ya ƙaddara cewa in ya faɗo daga bene zai halaka, don haka sai ya taka matakala ya sauko. Ka ga ya tokar ƙaddarar Ubangiji da ƙaddarar Ubangiji. To wannan maganar tasa magana ce mai kyau, shi ne kyau wannan da ya zakara ho shehu. Abinda shi wannan babban malami Sheikh Abdul Qadir Jilani ya faɗa rahimahullah, abinda ya faɗa huwa ladhi amara Allahu bihi wa rasuluhu, shine abinda annabin Allah ta'ala ya umarni da shi, kuma shine abinda manzon Allah ya umarni da shi, shine riko da sababi. Walakinna katiran min ar-rijali, sai da yawa daga cikin mabiya sufanci, yin dariƙan sufanci, ghaliqu fihi, sun yi kuskure a wannan babi. Fa innahum qad yashhaduna ma yuqaddaru ala ahadihim min al-ma'asi wadh-dhunubi, ana iya samu kaga mutum ya inanci ya halarci abinda aka kaddara masa na zunubi na wato saban Allah, aw ma yuqaddaru ala an-nasi min dalika, ko yaga wani dan adam wanda Ubangiji ya kaddara masa saban Allah, bal min al-kufri, ko yaga abinda wani dan adam Ubangiji ya kaddara masa na kafirci cewa shi ya kaddara masa cewa shi kafiri ne. Wa yashhaduna anna hadha janibi mashi'atillahi wa qada'ihi wa qadarihi, sai su shaida cewa wannan abinda ake gani cewa wani ya zama kafiri, wani ya zama dan giya, to wannan yana gudana ne da ganin daman Ubangiji da wato hukuncinsa da kuma kaddarawarsa. Da sai fi hukumin rububiyyati, wannan kuma ya shiga cikin wato karancewar hukunci na Ubangiji, yan Ubangiji cewa duk abin da ka gani wanda ba Ubangiji ba, to Ubangiji shi ya halitta abin kuma ya bayyana da abin, wa muka ba mu shi'ati, kuma abin da ganin daman sa hukunta kenan, ta hukunta kenan, ganin daman sa ya hukunta cewa a cikin duniya za a samu mumini da wanda ba mumini ba, za a samu kafiri da wanda yake wato mumini. Bayan gwan nuna su waɗannan malamai wanda suke bin ɗariƙoƙin sufaye, sai su riya cewa al-istislam li zalika wa muwafaqatuhu wa ribadihi wa nahwu zalika, sai su ga cewa in sun ga wani ya zama kafiri to su yadda da wannan, su ce kar su yi wani aiki wajen su farauto wanda yake kafirci ko saban Allah ya dawo yana bin Ubangiji, su farauto shi, a'a su yadda da wannan abin, su dace su yadda da shi, wa nahwu zalika dinan wa ɗariƙan wa ibada, cewa yadda da wani addini ya zama ibada. Fai zahiruna al-mushrikina alladhina qalu, anan kaga sai su daidai da mushrikai da suke cewa law sha Allahu ma ashrakna wa la aba'una wa la haramna min shay. Ibn Taymiyyah abinda yake magana a nan shine abinda sufaye suka tsinci kansu, za su zo su ga wani daga cikinsu ya zo yana yin saban Allah, wani yana shan giya, wani yana neman mata, wani ya daina sallah, wani ma ya ce shi ya daina mutuncin baki daya, zama kafiri baki daya. Kaga ko shakka babu wani, ai Ubangiji ya rubuta mishi kafirci, ai ba zai a ce yayi wannan kafircin ba tare da sanin Ubangiji ba, wannan shi ake kira wato hukuncin Ubangiji kauni, hukunci da Ubangiji ya ce kasance ya kasance, kasantacciyar haƙiƙa, aukakkiyar haƙiƙa, cewa ya auku sai ya auku, amma ba ita ce gindayayyar haƙiƙa ba, wacce take yake gindawa yake kawo doka. Shi kuma Ubangiji dama ya aiko annabawa ne saboda su gaya ma mutane cewa kar su yadda da haƙiƙa ta aukakkiya ta hanyar su ƙi aiki kawai da gindayen haƙiƙa, su aiki da dokar da Ubangiji ya ba su shari'a, wajen su tsero kansu daga yadda da ƙaddarar Ubangiji da ƙaddarar musu na kafirci ko saban Allah, su shiga wajen yi masa biyayya. To su sufaye sai suka koma ce wato ai Ubangiji ya ce ko manzo Allah ya ce a imani da ƙaddara, alkhairinsa da sharrinsa, inda ya ce a imani da ƙaddara idan an saba kafiri yana kafircinsa, to me da cewa wannan abin da yake shi ne daidai, kuma wannan mu yadda da wannan kaddara, musallama wannan kaddaran tashi. To shi ne shi Ibn Taymiyyah yake tare, kaga wannan abin da su bayan nake faɗa ya tafi da abin da shi Sheikh Abdul Qadir Jilani yake faɗa. Shi Sheikh Abdul Qadir Jilani cewa yake na za'atu aqdar al-haqqi bil haqqi lil haqqi, cewa ni na yi kokawa da abin da Ubangiji ya kaddaro wanda yake gaskiya ne, na kasancewa haƙiƙa ne, ya ce wannan jiyinwa, ya ce wani da makafiri, na yadda cewa wannan Ubangiji lalle ya hukunta, amma kuma sai ne amfani da kuma dalili da Ubangiji ya ƙara ƙaddarowa a aukakkiyar dokansa, ya ce yi ma wa da wa'azi ya daina kafirci, yi ma wa da wa'azi ya daina saɓa ma Allah, saboda na yi haka kuma don neman yardan kuma Ubangiji wanda ke gaske. Kaga wannan shine haƙiƙa musulmi ta gaskiya, da amma sai sufaye su sai aka samu suka ɗauki wannan ɗabi'a, suka ce a yadda da ƙaddara shine kawai in ka tsinci kanka a matsayin ka saɓan Allah ka yarda, in ka tsinci kanka a matsayin cewa baka saban Allah kai mai bi ne ka yarda, kawai kowanne ka saba kawai kai ka yarda da wannan, kawai kai wato yin da ta faɗi sha ne, ba wani mai yi sai Ubangiji da ba. Ubangiji shi ne kare hakika, shi ne kare hakika ne. Saboda haka duk abin da ka gani a duniya to Ubangijin ne. Kawai dai tajalli yake yi, mazhari yake yi, wato wani kamar fitowa yake, a ce fitowa ta ɗaya, fitowa ta biyu, fitowa ta uku. Yau fito a wani siga na mai biyayya gogon lokaci, kawai fito a wani siga na ba mai biyayya ba. Wannan shi ne sai abin da su ba yake faɗa. To shi ne abin da yake tafi, duk wanda ya faɗa wannan kuma ya ɗauki wannan zama addini, yana ganin kamar wannan ma bai yi wannan ba, bai yi addini ba. Ayyubahiuna al-mushrikina, to wannan suna kamanceceniya da mushrikai. Allazina qalu, wanda suke faɗa, suka faɗa cikin Qur'ani cewa law sha'a Allahu, da Ubangiji ya ga dama, ma asharakna mu da bin shirka ba, wala aba'una, kuma iyayen mu da bin shirka ba, wala haramna min shay, wato kuma da mu haramta komai ba. Kun san mushrikai a zamanin kafin zuwan manzon Allah suna abubuwa da suke haramtawa, kace kaza halal ne, kaza haram ne, har Ubangiji ya musu kashe ni. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب ولو كنتي ستي ولا دب ذاعها ولا بذاعها با ولا ذاعتي ولا بذاعتي با ولا ماذا دي ستي ما كاية باستي با ولا كذا ولا كذا ولا كذا تشيني دا سكي فدا سكي فدا ولا مدنغنوسي سكي تي ولو شاء الله ما أشاركنا دا وغنجي جاء دام أنا بشركة بكينا كدو كنا تيوم جينا شركة شيما دانا سيدنا مسوا عزي وغنجي تابا جاء قدر ومسو شركة Ubangiji ya kaddara musu shirka tabbas. To amma shi kuma Allah sai ya riko da sababi, shine ya riko da wato da'awa da Ubangiji ya kallafa masa, ce ya je musu da'awa, ya tsaito da su daga shirka zuwa ga tauhidi. Kaga wannan riko da sababi ne, shi ma ya amfani wani ya canza musu wannan kadar, kar su yadda, kar su zaune kawai sai su sun yadda. To sai suke cewa da Allah, ai da Ubangiji ya ga dama, ai da shikenan mu da ya bashe mu ne tunda muka shirka, kuma ya ba mu muka shirka, to mu mun yadda. Ko dai wato ya zama a Ubangiji shi ke mana shirkan nan, shi ne tilas samu mu shirka, shi ya tilas samu, ko kuma ya zama na wato shi ne ya datar da mu mu shirka din, ya mai jira a shirka ne. Wannan shi ne abin da su mu shirkan suke faɗa. Shi ne sa a can ƙarshen aya shi ne Allah ta'ala yake cewa qul hal indakum min ilmin, kuna da wani ilimi, fa tukhrijuhu lana, sai ku ga kuna da wani ilimi din, kuna da wani abin da Ubangiji ya saukar muku, ashe kaga baka cewa kaza yana da kyau, kaza ba shi da kyau, kaza halal ne, kaza haram ne, sai in ka da ilimi. Ilimi kuma shine wahayi, dan Ubangiji shine kadai ya faɗa cewa ana samun ilimi ne a wajensa. Fa imma ya tanda kuma ne hudan amma ta bi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kaga wannan yake cewa sai wanda ya bi shari'a ta, wato kaga daga wajen Ubangiji ake samun shari'a ta. Sai ka in ka zo ka ce abu na da kyau ko kaza ya kamata a yi, to kai yanzu ne muke yanzu muke bi bashi dalili, in musamman ka ce addini ne kai muke bi bashi dalili. Shi zaka ga in ba su ba sai wannan maulidi da sauransu zaka ga suna kawo tsirkaniya da yawa, suna wato ana koda musu kai. Ai yanzu ku da kuka ce addini ne shine za ku kawo dalili, mu ku muke bi bashi dalili yanzu. Shi kamar yanda Ubangiji a nan ya faɗa ma wannan mushrikan, kullu hal indakum min ilmin fa tukhrijuhu lana, kuna da wani ilimi da Ubangiji saukar saukakin ilimi ku kawo mana, to kaga wannan ba ku da shi kenan, ba ku da shi. Su ba anan da suka ce ai da Ubangiji ya ga dama, da mun yi shirka, da Ubangiji ya ga dama, da mu zama mutanen kirki, shine Ubangiji aka ce ka ce musu hal indakum min ilmin fa tukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa ina tub ila takrasu, yace baba abinda kuke bi ba ce wato zato kawai, kuna shashi fadi ne ma Ubangiji, wato ba Ubangiji ya sauka muku ba. Da haka duk wani wanda yace kaza kina da kyau, kaza ba shi da kyau, to kaga shashi fadi ke Ubangiji, kawo dalili kawai shi kenan. In ka kawo dalili a karba, to kaga wannan shine abinda su waɗannan mushrikai suke faɗa. Allah hakika yin hujja da kaddara, kai hujja da wai ganin damar Ubangiji shi ya ganin maka dama kai sabon Allah. A tabbas Ubangiji in kai sabon Allah, Ubangiji shi ya ga dama, dan ba da bi gidan gidan ba da ya hana ka, da ya rike kafa, inda zaka je kai sabon Allah ya rike, in zaka je ka zaji Allah da bakin ka ya rike bakin, ya rike harshen, da ya ga dama zai haka. To shi ka ga garin dama, cewa ya ga dama ba shike kuma yana so ba, cewa yanzu ko sarki ne da gwamna yanzu zai iya cewa ai mun ga dama ne, wato masu sai da abubuwa bakin su sau tsaya, cewa kuma ya ga dama ba shike ne yana so ba, in ya ga dama ba sai sa kafi, sai sa ya ce kawai wanda ya fito ba shi kenan, kasan garin damar sarki ya zata garin damar mu kenan. To shi ma Ubangiji a nan ya ga daman cewa za a iya samu, ya halta a cikin bayan da za a samu wanda za su saban Allah, wanda za su yi kafirci, wanda za su saba shari'arsa. To amma kaga duk wanda ya zo ya ce zai tsaya a wannan, ya ƙi aiki, ya ƙi ƙoƙarin ya canza ma kansa wannan ƙaddaran, ya nemi taimakon Ubangiji, to kaga shi ya kamata shi ma kuma ya dinga yi a wajen ƙaddara, kuma a wajen rayuwarsa, tunda Ubangiji ya ƙaddara masa yunwa. Da sai ya zana idan ci abinci, Ubangiji ya kaddara masa wato a gajiya, shi kenan sai ya ƙi yin bacci, ya ta aiki kamar agogo, ubangiji ya kaddara masa wato in ya ci wani abu da ji dadi ba zai samu ciwo sai ya ci sai ya samu cuta shikenan idan sa kaya in sanyi ya zo kawai duka shiga cikin sanyi haka ne ita mura ba zai ji da wannan ba to shi sa wato malamin ta to da ya zaka ji da wannan bangare na rayuwa ɗayan bangaren na kauniya kuma da kuma zaka ji na shari'a ba sai ka ce zaka yi sabon Allah kuma ubangiji ya ga da maka sabon Allah dan kai ka ba yarda kai dan ba zaka ji da yunwa ba dan ba zaka ji da sauran abubuwa da ubangiji ya kaddaro maka ba wa sai da sai da ka duk me kawo wannan dan ka ba shi da hujja idan tabi ya ce wa qalu kuma suka kara cewa anud'im man law sha Allahu at'ama dan zamu ce da wanda ubangiji da ya ga dama da ya ci da shi sai ubangiji gatsi ubangiji ya ce ku yi kaza ku yi kaza ku ciyar kuran ta masa yace zamu ce da wanda ubangiji ya ga dama shi ya ci da shi ba ganda masa ne yasa muka mirowa ba inda ya ga dama ko dai ya mada mana mirowa ko yasa zuka zuciyar mu tana hannun shi kawai ya soyatar da wato san bayarwa a zuciyar mu sai mu bayar amma tunda ba haka ba kaga shi ya ga dama ai kenan shi ya ga dama ya kafirci shi ya ga dama ai ruwa to kaga yanzu wannan shi diya daga cikin abin da su wadannan kafirai suke yin hujja wanda kuma babu ba su da hujja face suna wato kokarin kifali ne suna cikin kwakwata ne mabayyane wa qalu kuma suka kara cewa law sha arrahmanu ma abadnahu da ubangiji ya ga dama da bauta ba wadannan mushrikai ba wato kamar ubangiji kin daukan mataki da yayi na ya halakar da su ko ya shiyar da su alatilas wanda sai zama hujja a wajensu na cewa ubangiji ya jira abin kuma yana so sai suka wato su fahimci me yayi mashi amma garin dama ko me abin da ubangiji yake so akwai abin mace da kana abin da ubangiji yake so da kuma ganin daman sa ubangiji baya son kafirci baya son kafirai amma kuma ya ga dama a samu kafirci ya ga dama a samu kafirai saboda hikima ta sa ubangiji ya ga dama dukkan duniya ubangiji ya halci duniya tana da wato opposite in ka ga sama za ka ga ƙasa in ka ga dama za ka ga hagu in ka ga zaki za ka ga ɗaci in ka ga sanyi za ka ga zafi za ka ga wuta ubangiji haka ya ga dama komai yana da kishiyansa saboda tanan ne kuma in dai mu a duniya nan tamu ne ake gane hikimominsa subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala sai ibn tamiya ya ce wa law hudu yace kasha inda ku an shiryar da su inda wato sun shiryu la alimu da sun san cewa annal qadara cewa qadaran ubangiji umirna an narba bihi an umarce mu ne mu yadda da qadara wa nasbiru ala mujadihi fil masa'ibi kuma mu yadda da abinda wannan qadara yake hukuntarwa na wato abinda yake taba mu mutuwa in ta zo ta taba ka an taba maka wani wanda kake so ubangiji ya ce maka ne kai yadda kai hakuri ya ce maka ga raka kuya amma ba kana ganin wani dan uwanka ne ya kaka shi mahalaka ko ka bar shi ba ba haka ya fada maka ba shi cewa yayi wannan kaddaran ka yadda da ita kuma kai hakuri tunda duk yanda kake kai kokari ka kauce inda ubangiji ya riga ya kaddara din da gaske to ba yanda za a yi wato wannan kaddaran ya kuce masa kamar da hadisi Abdullahi da Abbas yake cewa ka sani cewa duk abin da ya wato ya shafe ka to ba za a bar da kuskure maka ba da abin da kuma kuskure maka da ubangiji tabbe niyan abin ya shafe ka ba amma da cewa nasbiru ala mujabihi fil masa'ib allati tusibuna kal faqad kaban wa talawti wal marad da rashin lafiya wal khawf da tsoro in kai ka nema kai ka neman kudi ubangiji ya kaddara maka talauci sai ka yadda sai ka ce kai hakuri ka karba amma kuma ai ba wai zama zaka ce ka yadda wai baka kokarin canzawa iya gurgudu ba zaka kokarin canzawa har da ka rashin lafiya kai ta neman magani kai ta neman magani ubangiji ya kaddara cewa ba da warki ba bane sai kai da cewa haka ubangiji ya kaddara maka amma ba wai ka ce ubangiji zaka neman magani ba haka zaka tsoro tsoro shi ma ubangiji yana iya kaddaro maka wannan shi ma wannan tsoro din amma kuma ba kuma wato ka ce ba za ka yi wani al'aqab bil asbab ba qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace ma asaba min musibatin ku sani duk abinda wato ya taba ku na wato wata musiba ba ta taba ku illa bi idnillahi ba ce da izinin ubangiji wa man yu'min billahi duk wanda ku ubangiji ya sa yi imani ya yadda da kaddararsa ya hadi qalbahu ubangiji sai ya shaida da zuciyarsa sai ya shaida zuciyarsa wajen karban abinda ubangiji ya kaddaro masa ya yadda da shi ya kuma sallama wuya ga kaddaran ubangiji ba wai amma wai ya ke kokarin canzawa ba wannan shine abu sanar da malamai suka yi in tabiya ce qala ba'du salaf wasu daga cikin sashin magabata suka ce fadan Allah ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalba kun ga daga gane inda shi mala Muhammad ibn Abdullah ko wannan magana ta sa inda yayi babi a cikin kitabu tauhid din sa zaka ga yayi babi a wannan gaba yana ko wannan magana ta Ibn Taymiyyah sai yace Umar yace qala ba'du salaf wasu daga cikin sashin magabata sun ce huwa ar-rajulu fadan ubangiji cewa ubangiji billahi yahdi qalba shine a samu mutumi da tusibuhul musiba wata musiba ta same shi ya'lamu annaha min indillahi sai ya san kan cewa duk wannan musiban daga wajen ubangiji ne fayarba sai ya yadda wa yusallim sai ya sallama abinda ubangiji ya kaddaro masa wannan shi ake kira da yadda da kadara ba ana maganar mutum ya ki aiki ba wani daga cikin qala ba'du salaf yana magana Alqama ibn Qais an-Nahai in ka ji ka duba tafsirin Ibn Jarir at-Tabari zaka ga yana ruwaitowa ta hanyar Al-A'mash Suleiman ibn Mihran daga malamisa Abu Bayan sunansa Husain ibn Jundub al-Kindi al-Jambi afwan Husain ibn Jundub al-Jambi yana kuma ruwaitowa daga Alqama ibn Qais an-Nahai shine yake fasara wannan ayar cewa shine mutum da Ubangiji ya kaddara masa wata masifa sai ya yadda to cewa ya yadda wannan imani ne to kuma wannan imanin da yake Ubangiji ga shaida shine shine man yu'min billahi yahdi qalba kudan kace wannan shi ma haka Abdullahi da Abbas bada al-walibi yana rubuta daga Abdullahi da Abbas cewa man yu'min billahi yahdi qalba ay yahdi qalbahu lil yaqin Ubangiji sai ya shaida shi zuwa ga sakanka cewa ya yadda abinda Ubangiji ya kaddara masa cewa dama ba zai kubuce masa ba wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya kara fada ma asaba min musibatin duk wani abin da kaga ya auku a duniya fil ardi a duniya wala fi anfusikum ko ya abu akan ku ba zai faru ba illa fi kitabin face yana cikin littafin ubangiji ya rubuce shi min qabl an nabraha tun kafin ubangiji ya bayyana da wannan abin ya halice wannan abin ubangiji ya riga ya rubuta inna zalika ala allah yasir lallai bayyana da wannan abin da kaddarawan da kuma ganin daman shi da yayi cewa abin zai bayyana wannan abu ne mai sauki wajen ubangiji Ubangiji yayi haka ne likai la ta sau ala ma fatakum saboda ku daina yin bakin ciki ku daina yin nadama akan abin da ya same ku na kaddara mummuna kaddara wato mai na sharri ko kaddara mai radadi ku daina wato cizan yatsa saboda kawai wani abu ya kuce muku na wato masoyin ku ya kuce saboda ku samu kudi ba to kar ku bakin ciki kuna nadama akan abin da Ubangiji ya riga ya kaddara muku alatilas wala tafrahu bima ataakum kada kuma ku dinga yin fariya kuna farin ciki kuna wato kwambo a ƙasa a bayan ƙasa saboda kawai Ubangiji ya ba ku kyautan wani abin da bai ba wasu ƴan adam ba saboda ku dinga ganin kamar cewa inna ma utitu ala ilmin indi kamar da Qarun ya faɗa an bani ne saboda kaza to kar ku yi haka wala tafrahu bima ataakum haka jumhurul qara haka sakan tashi bil mad bima ataakum da abin da Ubangiji ya ba ku wannan shine abinda su galibin malaman hijaziyun Nafi' da Ibn Kathir suka karanta da mutanen Kufa Kufa shine Asim Ibn Abi Najjar al-Kufi Hamza Ibn Ayyub az-Zayyat da shi da wani sunan dalibin sa al-Kisa'i da aka saka ta bima ataakum da ba ka tafi ko bima ataakum shine qira'a Ibn Amr Abu Amr qira'a Abu Amr shine wato bima ataakum to me babbanci tsakani in kace wala tafrahu bima ataakum ko kuma wala tafrahu bima ataakum duk qira'a ce ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ma'anar ta sha babban sai dai kowanne ma'ana yana hadewa da juna kuma yana kammala juna yana cika shi me babbace ataakum da ataakum in kace ataakum ata shine zuwa almaji daga al-itiyan ata yati itiyanan ko afwan ata yati atiyan ko utiyan ko itiyan wannan shine ma'asalin mazari ismul mazar din kuma shine al-itiyan saboda haka wani lokaci ana itlaki ismul mazar amma kuma mazarin ma ake magana wannan shine wato mazarin sa in kace ata shine almaji ata amrul lahi ay jaa amrul lahi to in kace la tafrahu bima ataakum kar ku rika fariya da abinda yazo muku daga wajen Ubangiji na kaddarawan sa shine bima ataakum shi kuma idan kace ata da madda wannan bil qasr kenan in kace ata bil mad zai zama daga yuati itaat daga ata yuati itaat shine as-sawq wal i'ta Ubangiji ya koro maka wani abu ya baka atumiduna lil malin kama atani Allahu khairu mimma ataakum abinda Ubangiji ya bani ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلنا اي اعطنا وسق الينا to wannan shine wato bima ataakum da abinda ubangiji ya wato koro muku ya baku shi ubangiji shi da kanshi ya baku ma ataakum shi kuma da ya koro muku ai abin yazo da yazo kuma yazo muku daga wajen ubangiji men shine wato ta ittida iya din saboda haka babu cin karo da juna tsakanin ruwayoyin guda biyu. Allah ta'ala ce li kaina ta'asaw ala ma fatakum, saboda kar ku yi nadama ku ci da yatsa akan abin da ya fuce muku na daga wato wani kadara da Ubangiji ya kaddara muku, wanda la mafarra, babu makawa sai ya fada muku. Wala tafrahu, kar ku yi fariya, kar ku yi farin cikin fariya bima atakum, saboda abin da Ubangiji ya baku na baiwa na tanyinsa da kuma wato baiwa da ya muku. Yace wa fi sayyihaini, to kaga wannan duk wannan ayoyi ne suke nuna mana, suna nuna mana yadda da kadara, suna nuna mana yadda da kadara mu haƙuri da shi. Akwai abin da duk yanda ka kai ka kauce, duk yanda ka kai da riko da sababi, to sai ya same ka. Akwai yanda duk yanda ka kai inda Ubangiji ya riga ya kadaro maka, to ba zai kauce maka ba, to sai ya to wannan shi abin da ake bukata shine wato mu yadda musallama, mu ce wannan abin daga Ubangiji ne kuma ya same ni da hikimar Ubangiji, amma zan iya kawo da shi da addu'a, zan iya kawo da shi da riko da sababi, zan iya kawo da shi ta hanyar inje in nemi agajin wani wanda zai iya tukuɗe min wannan, wanda kuma Ubangiji ya shar'anta maka, ya shar'anta maka shine al-akhdhu bil asbabin nafi'a al-mashru'a. Wannan tsakanin waɗannan guda biyu babu cin karo da juna, saboda haka wanda yake shi ya yarda da kaddara da Ubangiji ya kaddara masa na kafirci, amma kuma ya ci gaba da yadda yana ci yana sha, to kaga yana maka sadariya ne. In ba ka baka yana ci gaba da sha, maka gani ai Ubangiji shi ma shi ya kaddara maka kin ci da kin sha din, shikenan kaga sai a tantar da. Amma tunda ka yarda zaka kwanta, zaka miƙe, zaka yi miƙa, zaka ci abinci, zaka sha, zaka yi aure, ka yarda da wani zai zo ya ce maka, a wato da wani zai zo yana kafa maka hujja cewa shi bai zai aure kowa ba sai wato muharramansa, ko ya zo ya ce zai ci ba wanda ya gaita masa kawai sai ba tarka, kuma har ma kwanta da ita, ko wata wacce take tana ƙarƙashinka, ba za ka jira da ƙadara ba. In ya zo ka zo ka tambaye shi, to me yasa kai wannan sai ce Ubangiji ya ƙaddaro mu, to za ka jira da ba za ka jira ba, to za ka jira da kai ai Ubangiji ya baka zaɓi, Ubangiji ya baka hankali, haka za ka gaya mishi. To me yasa ɓangaren kuma biyayya ga Ubangiji kuma za ka yi amfani da wannan fushi ba, kuma abu ne guda ɗaya, abu ne guda ɗaya. Mutum ya zauna da yunwa bai ci abinci ba har ya zama ya samu ulsa, sai ka mishi faɗa ka ce ga abinci ne mu sa maka ci. Ai kaga wannan in aka mishi faɗa, a mishi faɗa abin da ya dace. Amma su waɗannan sufaye sai suka koma ma suna yin hujja da hadisin da za mu zo mu karanta a gaba, hadisin annabi Adam da Musa, wanda suke cewa kawai kaddara shi ne, kaddara kaddara za ka in ka tsinci kanka a saɓan Allah, kawai ka ce ka yarda, ka ci gaba da yi kawai, ai komai ba mu komai, ai wani da kaddara maka, ai shi ke yi. Allah ya tsare. Malam ya ce wa fi sayyihaini, ya zo a cikin sayyihaini al-Bukhari da Muslim, an annabi sallallahu alaihi wasallama, daga annabin daraja annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ihtajja adamu wa musa, annabi adam da annabi musa kowanne ya yi kokarin yi ba wa dan uwan shi hujja, suka dai husuba da juna. Fa qala musa, sai annabi musa ya ce anta adamu alladhi khalaqaka allah bi yadihi, kai ne annabin adamu din nan wanda ubangiji ya halicce shi da hannunka. Kaga yana gaya masa ni'imar da ubangiji ya masa ne, daga cikin ni'imar da ubangiji ya ma annabi adamu, yanda zabi ne da ubangiji ya ma annabi adamu kowa bayan sauran mutane shine ya halicce shi da hannunsa, lima khalaqtu bi yadayya, haka ubangiji ya faɗa. Sauran kuma halittu ubangiji ya musu kunfa yakun, amma shi bayan tare da kunfa yakun kuma ubangiji sai da ya sanya masa hannunsa mai albarka, mai cike da wato albarkatu, ubangiji ya halicce annabi adamu da hannunsa. Saboda haka kaga annabi Musa sai ya fara tuna masa wannan ni'imar ta kuna, sai da tuna masa ni'imar da ubangiji ya masa. Dan haka kaga in muka ce ubangiji da hannu, to mun bi sunan annabawa ne, kai da kake ba shi da hannu kuma kai kace ka hujja ka, amma mu ga annabi Musa, annabi Muhammad, annabi Adam, sauran Qur'ani lima khalaqtu bi yadayya ya tabbatar da haka. Wa nafakha fihi min ruhika, kuma ubangiji ya yi maka busa, ya busa maka daga cikin ruhu rayukan da ubangiji ya halitta. Wa asjada laka mala'ikata, kuma ya sanya mala'iku suka yi maka sujjada, sujjada ta wato gaisuwa. Wa 'allamaka asma'a kulli shay'in, wato kaga sitara da suka ba annabi Adam sun yi da nasu bauta miki, ko sun yi da nasu bin umarnin Ubangiji, ai ba suna bautan annabi Adam ba ne, shi annabi Adam shi ne ya ce abu shi sujada. A daga lokacin da Allah ta'ala ce yi masa sujada, abin ya zama kuma ibada kuwa. Sai haka su ibadatu lillahi ta'ala wa takriman li Adam, wannan shi ne abin da ya faru. Wa asjada lahu mala'ikata, kuma ya sanya mala'iku suka masa sujada. Wa 'allamaka asma'a kulli shay'in, kuma ya sanar sheka sunayen komai. Limaga akhrajta wa nafsaka min aljanna, to me yasa ka kaftar da mu, ka kuma kaftar da kanka, kaftar da mu kuma daga aljanna. Fa qala adamu, sai annabi adamu yace anta musa alladhi istafaka allah bi risalati wa bi kalami, yace ai kai ne kai ma annabi Musa kai ne annabin da ubangiji ya zabe ka da manzancinsa da magana da shi annabi Adam shi ma kansa nabi ne mukallaf to amma wato zabin da ubangiji yayi ma annabi Musa ta gani da shi ya tsara zabin ya tsara abin da irin gani da yake da sauran annabawa dan haka sai zama wannan istifa'u ne khas wanda akan zahar annabi Musa yana tunayi annabi Adam yana tada ba annabi Musa fa hal wajadta zalika maktuban alayya qabla an ukhlaq tunda har ka san labari na ai baka gani ba labari aka baka wahayi aka baka cewa ubangiji ya halice ni da hannunsa ya busa min rai ya sa malaiku sun min sujada ashe ka karanta kenan to shin kuma ka samu cewa ubangiji wannan laifi da nayi lalle wannan ya kaddara min ne cewa qabla an ukhlaq tunda kafin halice ni cewa zan yi wannan laifi zan fita afuwa ba zan yi laifi ba zan fita inda ai kausan yana magana kan al-ikhraj ne al-khuruj yana magana kan fita ne shi ma yana magana kan sabon Allah bane shi yasa wani lokaci ba a barin ta fassara murgudadiya ce ta zama ta fassara cikin mutane kun ga fassara ce ya zubi mata ki da ta kwashe ni wannan ba ana google mu cewa yi akhrajtaka wa nafsaka ka fita da kanka ka fita da mu kuma ka fita da akhrajtana wa nafsaka ka fita da mu kuma ka fita da kanka saboda shi yana zargin sa ne akan fita da yi ba yana zargin sa ne akan zinubi da yayi ba da wani zinubi akwai wanda yake zai zinubi bane amma zai akwai wanda ba zai zinubi ba ubangiji shi ma ka ga ce kawo kada wani zafa kaba alai shi ma wani ya kashe rai ba sai da ka zai zarge shi da abin da shi ma ya taba yin irinsa sai da ka ga ba zai yi wannan ba sai ce fa hal wajadta zalika maktuban alayya shin ka samu cewa wannan an kaddaro min shi ubangiji ya rubuta cewa zan fita qabla an khalaqatin ka ban halice ni yace qala na'am sai ce tabbas na samu wanda ayi wannan yana kamar yana ishara zuwa ga ayi ni ja'ilu fil ardi khalifa ai fil ardi aka ce ba fil janna ba fil janna aka ce ta ka fil ardi ajiran kasa ajira ga da ba can an halice shi dan ya rayu a kasa kenan wannan shine abin da shi annabi Adam yake ma annabi Musa ishara zuwa gare shi qala na'am sai ce eh tabbas haka ne sai maza da ce fa hajja Adam Musa nan da naku annabi Adam sai ya cinye annabi Musa da hujja saboda ba shi da abin da zai faɗa mishi wannan hadisi ne mai girman daraja za ka ga malamai da yawa suna kawo shi a babul qadar kitabul qadar imam muslim ya kawo shi a cikin kitabul qadar kamar da mun tambaya ya faɗa ya zo a cikin sahihain ya zo a cikin sahihain kuma ya zo a cikin wasu daga cikin tarfai ma wanda ba sahihain ba hadisin Abu Huraira musamman hadisin Abu Musa al-Ash'ari hadisin Umar ibn al-Khattab hadisin wasu daga cikin sa Abu Sa'id al-Khudri hadisin Abu Sa'id al-Khudri wannan duk ruwaito wannan hadisai daga wajen su sai dai galibin sahihain inna ibn Taymiyyah ya kawo wannan hadisi ne na Abu Huraira al-Majalli Abu Huraira wajen guda biyar suka ruwaito akwai Muhammad ibn Sirin ya rawaito daga Abu Huraira akwai Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf wa sanad sahih Muslim akwai Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Al-A'raj wa sanad sahihain da malamai da dama akwai Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf ya ci sahihain shi ba al-majalis da dama duka su rawaito wannan hadisi daga Abu Huraira Muhammad ibn Sirin Humayd ibn Abdurrahman ibn Abdurrahman ibn Auf da kuma azuhu yana rawaito daga al-A'raj sannan kuma da Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf shi ma yana rawaitowa daga dukkan su daga Abu Huraira wannan malamai sun yi ko ce jama'a masu kallon al-qibla sun yi sabani wajen fassara wannan hadisin me mazala yake nufi dan haka kowa da kowa kira sa mummuna da kira sa sai ya raba ya fassara wannan hadisin yace wannan hadisin hujja ce a wajen sa akwai maganganun da zamu kawo wajen guda biyar ba za mu takaita kure da gaske mai so ya duba zai duba cikin al-ihtijaj bil qadar da Ibn Taymiyyah din shi kansa da littafi da yi al-ihtijaj bil qadar yayi bayani yayi kuma yi magana akan wannan ma'anar wannan hadisi akwai maganar farko sune waɗanda su a kan mu'tazila akwai Abu Ali al-Juba'i yace shi wannan hadisi ba ƙarya ne kawai shi mai daba kazo ba hadisi mai muke muka ce jama'a da yawa sai rawaito muce Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito Umar ya rawaito Abu Musa al-Ash'ari ya rawaito Abu Huraira ya rawaito da shi bai daba kawai babu ƙarya ne aka manzo Allah dan daya za a ce ubangiji ya kaddara maka dan su kun sanar mu'tazila a wajen su ba ga da ka zo ka ce wai ubangiji kai sabon Allah ko kai wani abu ko ubangiji ya kaddara maka da zai yi baka misali kai wani abu da yake ka kuskure ka je ka ta kokari ka samu arziki baka samu sai ce ubangiji ne ya kaddara min talauci to zuwa a wajen mutum da a ba za ka kawo wannan maganar ba a kai dai kai wato wa kai zafin dai ma ba to shi Abu Ali al-Juba'i yake cewa wannan hadisin ƙarya ne saboda ai in ba da in haka ne to dan me za a yi ko annabi in da haka ne kowa ya jira kadana kai a bari kai kowa ya zama kafiri ko kowa ya zama musulmi ko kuma kowa ya zama musulmi da kafirai kai ubangiji ko ya zanni kowa shi kaga yana shi ma kaga yana fassara da hadisin cewa anan annabi Musa yana tuhuma annabi Adam saboda sabon Allah da yi mu kuma cikin hadisin in kullu a cikin hadisin ba idan aka ce yana zargin saboda sabon Allah cewa haka yana zargin saboda fitowa yawa ba bil ikhraj ba bil khuruj wal ikhraj ba shi ake shi ne zargin shi da shi bai zarge shi bane bai zarge shi saboda kai ya sabon Allah ba dan wannan ya san wani abu ne da annabi Adam ba zai iya kubucewa daga wannan ba dan uwa zaka ga yanzu wannan zamu zaka ga wannan dan yana ganin cewa annaba kamar yadda muke mu da muke cewa annaba suna laifi sai dai idan suka yi laifin ubangiji kuma sai ya ce to kwai laifi ga zaka tuba in suka tuba kuma sai ubangiji ya kara musu daraja mu haka muke fada a ba su mai zuwa sai kuma su cewa su ba sa laifi kar kata to ba sai yana kai da ayoyin Qur'ani dan ayoyin Qur'ani ga su ubangiji ya ce fa asa adam rabbahu fagawa ubangiji yana fada cewa ya sa ba Allah al-isa ne fada wannan shine fasaran farko da wasu daga cikin malamai wasu daga cikin masu kalal al-qibla suke nan mutazila sai fasaran na biyu shine fasaran wanda hadisin sha musu kai sai suka fara yin tawili tawili da sokana to wannan cewa a ai ubangiji ya ci shi da hujja ne saboda ai shi dan shi ne dan mai dade zama ya ci kwalan baban sa to kaga wannan ai fasara ce wacce take ba zai da ba kula wannan fasara ce wacce take ba wanda za a karba ba wannan fasaran ba ta yi ba shi sai ita biya a cikin alaihi salatu wal qadari kitawa wannan ma kawai ba dai sun kawo tabi'i iri sai na uku wanda su shefu muni kuma wanda shi sai ibnu tabiya shi kuma kawo mana anan masu fasarawa sune masu sufaye duk kaza in kula duk shi ibnu tabiya shi yana sufaye raddi ne shi su sufaye da suka zo wannan hadisi ba su hakika din nan sai suka ce a kaga wannan hadisi na annabi adam ba yana nuna yana gaskata cewa dole mu sallama ma duk wani abu da ubangiji ya kaddaro kawai sallamawa na bai daya dan haka idan mun samu kafiri mun samu wanda yake mumuni mai da cewa kafiri cika da kafirci kamar mumuni cika da wato imanin ka ubangiji ne ya kaddaro maka su a wajen su ba wani hasan ba wani qabih suna cewa saboda ba wani mai aiki sai Allah ne in ji su a wajen su ba la fa'ila illa Allah saboda haka abinda kake gani wani ne mumuni wani ne mumuni ba wani malhari ne wani fitowa ne ubangiji yake fitowa yau ko haka gobe ko haka dan haka duk aiki ne duk wani ubangiji ne yin sai wani aiki sai shikenan sai ya garwaye da mu a samu ittihadi da hululi kawai sai ya garwaye da mu mu zama shi ma ya zama mu shikenan sai mu aikata aikin sai haka shi ya aikata waya aikata to dan me kuma za a zo a ce kuma daga baya wato mutum ya daina kaza bai dace ba sai a wajen sufaye to aida ba su suna cewa wannan hususi na khibabiya na arabawa cewa suke so sun gano wayan ai haka suke fada amma sun mai da zarsi ne abu dan kamar wani wayo ake maka ana dan jika ka ana tsoron ta ka amma daga lokacin da ka hawo turban hakika to kai daga lokacin ka gano wayan dan haka kai tauhidi a wajenka hakika shine kace la fa'ida illa Allah ba wani mai aiki sai Allah wannan duk za ku wannan shine aqida su suna cewa ba haliki ba shi wani aiki da yake yi ba shi da wani aiki da yake yi amma mala abakar kaza abin da yake faɗa mana inna Allaha la yamuru bil fahsha wala yarda li ibadihi al kufr ubangiji ya faɗa wannan abubuwa wala yarda li ibadihi al kufr wallahu la yuhibbu al fasad ubangiji ya faɗa baya san banna baya san kaza amma ku ce duk ku je ku tayi ubangiji ne kaddaro muku to sai suke cewa to amma cewa da manzala yazo yana ta cewa mi kaza wannan wato tunda mutane jama'a galibi jahilai ne ba su da al-irfan ba su da sani ba su da tahaqqu da haqiqi ba su gaskata ba ba su mukashafa ba ba su muhadara ba farko sanan samu mukashafa sanan samu shahada inda sun samu shahada sun je sun kai haqiqa din su ba komai sun zama Allah din to za su fahimci cewa babu wani abu sai Allah babu wani mai yin aiki sai Allah in wani samu wani mai yin sabo to kaga duk Allah ta'ala shi ke abin sa sadaka duk wani abin da kake gani na kafirci da zaban Allah da fasikanci to Allah ya yarda da wannan abin ne Allah yana san shi kuma Allah ta'ala ya nufaci abin nan aka suka faɗa kaga adan sun riga sun wofata duk ayoyin Qur'ani sun wofata duk wani abin da ubangiji ya aika annabawa saboda shi ubangiji ya aika annabawa saboda ya dauko mu daga san zuciya zuwa gaban shari'a bin aukakkiyar haƙiƙani gindayen haƙiƙani wacce take ta doka ta ginda abin da ubangiji ke gindaya mana amma su daga baya sun mai da wannan dokar ta zama kamar a banza annabawa suka yi shi ne daga baya suka jawaza ba annabawa ƙarya sun ba fada su ba su ma a wannan babu wannan mutasawwifa sun ce annabawa suna iya su wani abin da suka fada da ƙarya suke wannan da yake cewa ana mashi wahayi jibrilu nan a kai Allah ta rubuta shi ya ka dai sun fada wasu ban gani ne kawai saboda ya mana bayan mu abin amma yanzu mun gaddani duk hikima ce ake mana ba wani abu ba wannan shi ne aqidan Shu'aib At-Tirmidhi wannan shine aqidarsa wannan shine aqidar Ibn Arabi At-Ta'i wanda suke cewa Sheikh Al-Akbar aka sanna wannan shine aqidar Kunawi wannan shine aqidar Ibn Sab'i wannan duk shine shaya zai magana magana sa gaba insha Allah za mu magana kansu insha Allah yanda zai za a fahimce su kuma shine aqidar galibin kusan ma shine aqidar ma jagoran Tijaniya baki daya wallahi shine aqidar Ahmad Tijani kuma wallahi tallahi wannan aqidar ita ce aqidar Ilyas a cikin kafansa cewa wannan abin da ake magana wani hakika ne wani shari'a a wannan lokacin da ba zan dani bane amma yadda da kaddara shine yadda da kaddara cewa ka yadda cewa ka bunci da waye da duk ubangiji ya din mazharimin mazahir rububiyya wa tajalli tajallin ilahiyya wannan duk ubangiji ne ma fi kulli shay wala fa'ila illa Allah wallahi wannan abin shi suke faɗa cikin kafansu shi yasa yake faɗan cewa yana da wasu abubuwa da ya tuskace akan sa inda ya faɗa da wasu a gefe za su ce ka bunci dole mu ce ka bunci da ka faɗa wannan magana kaga kaga sabar shi Abdul Qadir Jalal ku zuwa ku ga shi yanda yi shi kokarin fada ma nake da abin shi Abdul Qadir Jalal amma yanzu in ka je ka duba littafin na Inas ba inda ya shiga wannan harka ya fara magana hakika na tasa dama za ku zo ku ta magana shari'a za ku ga ruwan su za su kawo shari'a eh ka kafa da musu mutane shari'a saboda waɗannan mahadubai ne su kai wannan waje ba amma idan su ne za su kai an riga an kai ka riga ka kai inda suke son ka kai da gaban shi su fara ga maka a duk wannan abu da amali duk wasu dan wacin zaka yi ake wasa waya rake shi makaluki ba shi da aiki babu wani mai aiki sai Allah dan haka duk abin da ka gani ko ka binci ka gani ka ce Allah yana so ya yarda da wannan kafirci kaga duk an bata na san shari'a shi a wajen atil misali ma ya koma cewa ma shi da Fir'auna yace ana rabbukum al'ala ce gaskiya yi gaskiya yi ubangiji kaga yana bada labarin kafirci irin wannan ba ana rabbukum al'ala ni ne ubangiji kuma daukaki yace gaskiya yi to waye magana ba shi ba ubangiji shi yayi shi ya magana shi ya wasa da yawa da yawa da yawa ba sai ake kwadugo ku tambaye su a cikin masu ake kwadugo akwai wadanda ba su sallah saboda cewa yake shi ba zai musalla kai zai musalla da yawa ku tambaye masu hudda da irin wannan mutane ba ruwa su da sallah cewa yake shi ba zai musalla shi ai sallah kawai da ba ku da ku so wajen su kawai dai wannan kimomi ake yi amma dai ya duk garwaya ake da ba ubangiji shike abin sa kawai dai da ake wani kamar warwa sai kawai shi ne a dinga muku wasu abubuwa ku ka dabiyai ne kawai ana yi ne saboda dan muku hikima amma tunda in dai ka riga ka gane kawai ka jale ka wannan magana kawai ka daina harkar kawai ka je ka ce ku abin da kake Allah ke maka to in dai Allah yake maka kaga dami ubangiji kuma zai zarge ka kila da zai zarge ka akan abin da shi ya maka ai wato shi sa ba wai wani lokaci zaku ga muna yawan kawo wannan magana ba muna matsawa ne ba amma dole a mutane bayani saboda mun san akwai wanda suka halaka haka da an yi magana sai a wannan a kar ku yi magana a wajen amawa wato mu kenan amma a tsakanin su ga abin da suke faɗa altabarsu ga abin da suke faɗa akwai da yawa daga cikin waɗanda za ku ga sufaye ne na gargaɗi na wato na inna na haka sannan za ku ga an ci sa sai al'amari wallahi ba ku san altafi ba in kun ga abin da suke faɗa altafi kare ba da ci ba in suka shiga wannan haƙiƙan nasu wannan falakul haƙiƙa din dama suna da falakul shari'a da falakul haƙiƙa falakul shari'a zai ta gaya maka fatawoyi kawai na yanda ka fara sani ka saba sani a cikin amma idan aka fara maganar haƙiƙa kuma to wallahi za ka ga zama dan adam daban kai ne kake faɗan wancan din shi ne dai saboda shi gani yake yi kawai wani wasu dabarbaru ake da sauransu waɗannan aƙidun duk su ne daga baya suka halatta har tsafi a ƙasar nan to suna cewa duk ɗan wancan zagaye ne kawai ake yi har tsafin ma me yake aji Allah ya halatta ya wato kaddara ayi ya halali da ladda aji a koya so shamsu ma'arif al-kubra da sauransu ga suna kawo tsafi a cikin tafin amma kuma ga suna ce maka wai na neman ko ubangiji ba shi ladda tsafi ba da masu dai masu waye ba su waye sun gaba kuma a ba su ubangiji da sauransu ba ki wa ce wai kawai saboda an zo a lafiya wai a ce ba za a ga mutane waɗannan abubuwan su sani ba ko ai wa'azi ba za na ce wai wato ina rike da mazajin kamar ina rike da mazajinku ne ko da ungunku kuna mun tutsu cewa ku ba za ku je hanyar aljanna ba kuma ina cewa sai ku je hanyar aljanna to me ya abin da muke yi wai kai ka ce zaka je ka mutu ba kuma mutu ba zaka je ka mutu ba sai ka zo ka je aljanna insha Allah ta'ala kai kana faɗa da mu ka ce dan me za mu faɗa ka ba ashe inda hankali ma kamata ya zama mu ne mu ka muso a duniya sai mu yi maka wa'azi a ba a ce a yi ra'ayikum kawai a mu mu damu da abin da ya dame mu yaran kwalbatin yaran kaza a da kai dai kawai a jama'a lafiya musulmi musulmi ne qur'ani musulmi ne wani wani musulmi ne wani wani musulmi ne a daina ba kowa a yi kowa kare a daina ba kowa wazi kaza ki ta jini kenan wato mu yadda tsakanin mu mu waye lafiya a duniya mutum cinye a ba a lahira kawai mu kyale ba Allah kai shi na gaji ne wani lokaci da dako magana in ya sa ka kawo shi manganinsa ba su da kyau kurfata me zamu wandaɗi zamu ji mu rinka aiwata wani mutumi da ya riga rasu shi ka zuka jilali mu dako maganarsa mana maimaitawa ai mun kawo manganinsa mun kuma faɗa abin da ya buga ga misali a wannan ƙasa wato a duniyar musulunci amma waɗannan mutane su ibnu arabi su al-qunawi su ibnu sab'in su halladi su shi iyasin shi su tijjanin wannan za ka gani babu su da wani wato wani turas da musulunci da za ka ce ka nuna sai wato yi kawo tasgaro addinin musulunci zai na faɗa waɗannan abubuwa a lokaci yayi to me ya kira ta daidai a wajen mu ahlus sunna game da wannan hadisi a kira ta daidai shine mu ahlus sunna muna cewa duk abin da kaga ya faru duk abin da ka gani a duniya indai ba ubangijin mutum ubangiji shi halicce shi duk abin da ka gani sawa'un abin da jikajika ko ba shi da jikajika kamar mu wanda ba shi da jikajika shine kamar mutuwa kamar ilimi kamar amana kamar riƙon zumunci wannan abubuwa ko da mu muna ganin wanda su ma'anoni ne kawai ba su da jikajika amma wajen ubangiji suna da jikajika akwai yadda ubangiji yake duk ya haɗe su ya haɗe wani abin Allah sunansa ilimi wani sunansa zumunci sunansa kaza wannan duk suna da jikajika kamar yadda hadisai da yawa suka nuna mana to duk abin da ka gani wanda ba ubangiji ba mawaji ahlus sunna ta ubangiji shi ya halicce shi shi kuma wannan abin da ka gani abin halitta ne halitaccen ubangiji ne ya kasance da halittar ubangiji ubangiji kuma shine al-khaliqul mukawwin shine ya kasantar da shi a saboda haka ka gan shi wannan halittar ya auku ya kasantu to dole ya kasance ne da ilimin ubangijin ya kasance ne da rubutun da ubangiji yayi gabanin mai halitta mai da kasai da shekara 50 ya kuma ubangiji kuma ya ga daman ya bayyana ne a wannan lokacin da ubangiji ya ga daman ya bayyana yanzu bazan Allah ubangiji shi sa bai bari ya bayyana ba sai karshen zamani sai ya bayyana a lokacin ne ubangiji ya ga daman ya bayyana da shi shi ya halice shi ya kuma akwai manzo Allah tuntune da ba kuma ya rubuta cewa akwai wanda za a yi sunansa Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ubangiji shi ya halice shi to duk abin da mu a wajen ahlus sunna duk abin da ka gani da ba ubangiji ba to waɗannan abubuwa guda huɗu dole suna kan wannan abu idan mutuwa aka maka ubangiji ya san da mutuwa ubangiji ya rubuta mutuwa mutuwan a lokacin za a mutu ubangiji kuma ya ga da mutuwan ta afku a lokacin ba tilas aka masa ba kuma ubangiji shi ya sallar da mutuwa akan mutum idan kafirci mutum yayi ubangiji shine ya halicci kafircin shine ya ga dama kafircin ya afku shine kuma ya san kafircin tuntuni kuma ya rubuta wa da kafiri zai mutu amma kuma ubangiji ko bai ce kafircin ba kuma ubangiji bai ji da kafircin ba kwanan kwacin wannan wani lokacin irin babu kadara duk wanda ya fahimci babu kadara zai fahimci abubuwa da dama wani lokacin wasu mutane ba sa ganewa na ta buga mana misali da yanzu ka duba ka gani ga AI ma muna da shi artificial intelligence ai kowa ya san cewa AI da sensu har ma gwargwadon yadda ya saba sani ya duba a wasan injin da waye ya ga gwargwadon yanayin mu'amalanka da internet kayan harkar ka duka fi to ko tambaya ka jefa mishi irin wannan zai kawo maka ka ga yana da gandamar ce kenan shi ma amma gandamar shi karshen gandamar wa yake asalin su wanda suka kera shi sai ka sun gada ma horarin inda suka masa sunansa kenan ban sani ba musamman ba su kan mutane suke faɗa ba in ba tare da suka tsara shi tsarin da suka mishi sun suka dama su lalata shi zai lalace sun suka dama kuma ya ƙara sauri zai ƙara sauri sun suka dama su rage mishi zai ƙara rage sauri sai za ga ba za ga wani lokaci kaje wajen ChatGPT kace in kana neman kaza kaje wajen Gemini kace in kana neman kaza kaje wajen Cloud in kana neman kaza kowane akwai abin da yake iyawa saboda ganin daman shi yana karkashin gandan wanda suka kirkire shi duk wani abin da suke yi kuma suna lura da shi shi ma kuma haka duk wani abin da muke na waya da sauransu za ka ga duk suka shi tana waya waya mu yimu suna yin kaza suna yin kaza suna yin kaza ai wannan su ma wani nau'i ne na kamar wato ka ba su haƙƙin su sai ake ba za ka ce bature wannan aikin shi ke wata ba amma ko wanda aikin yana faruwa ne da abinda mutum ne ya sa mata mota take gudu a sa wata ta gudu wata bata bata da gudu wata na juriya wata bata da juriya ai aikin wannan mutum ne amma wannan gudun take ake shi mutum ne bai shi ne ne ya tsera mutum wannan aikin to kusan kucin wannan wallahi almasal a'la kuma bayan da aka hada wato ubangiji da wannan na kawo idan jama'a su gane matsalolin da take saboda haka cewa duk abin da muke yi ubangiji ya sani ya halice mu kuma ya halice mana wannan aikin namu wannan baka bukatar bincike saboda sujuda ma zaka zo kai wani abu kaga ubangiji ya hana kai ka san ubangiji ashe akwai wanda ke kallon ka ya ga dama kana yi ne kawai in da ga dama akwai wanda ba zaka yi ba satin yanzu satin da ya gabata ta mi kadu ne ubangiji bai ga dama ba ai ba zuciya mu ne mi katin ba so amma ubangiji ya kuma sa mu dan adam kuma shi nashi aikin yanzu da daga hannu maji wani matsamin akai ba na sauke maji wani matsamin ba ashe kai da aiki na kenan me yaya wannan wannan abuwa tsakanin alaka tsakanin wannan wannan da wannan din ke faruwa wannan sirrin ubangiji ya kamar masa kayan sa kaje in gashin da ya buga maka misali a duniya sai kaje ka gani ga turawa na su ba suna yi sai su sa robot ya musu wani aikin kuma gashi sai ka ga sirrin sun su ga maka sirri ne suke da shi na wani matrix haka da sauransu na 1010 na algorithm su suke yi wannan fa ubangiji shi ba roshi da wannan shi kuma shi ko tsabarin iko ne kawai ke amfani amma da dan adam yana da iko yana da garin damar sa haka gaskiya ne akwai sai akan wannan lokaci ne saboda haka wannan ababul qadara ya kamata mu rika fahimta mutum bai fahimci waɗannan abubuwan ba shike jawo wa galibi an boko da yawan su in ka je kana bincike da su kana tattauna za ka san imin sunta ne saboda kadara su gaba ki dan maganar free will ne concept of free will su ya ci musu kai su ba su gane ba a ce kuma ya sani kuma a ce kuma ni kuma ke yin aikin hai su wannan suna ganin abu ya ci musu kai a kuma ba za ku yi fadi ne shari'a aka raina Allah aka raina amma kaga shi ba a yi ma rayuwa haka yanzu da Adam bai ce ko abin da computer ke yi kaga kawai ai kawai aikin wani ne ba yanzu misali computer ta zo ai programming ta kashe wani ba ka zo ka ce shi wanda ke rata ne ba a kawai kai da kadai abu ka tsara kayan ka ka sa alarm ba za ka zo ka ce idan ka kashe alarm din bai tashe ka ba ka ce shi wa tura shi ne bai tashe ka ba ba za ka zo mishi wannan magana ba shi ba ka faɗa mishi wannan magana zai ce mutum ba shi da hankali to kaga amma mu amsha kuma mu addini muke ubangiji haka saboda mu mun raina labarin addini dan Adam ya raina labarin addini saboda haka wato dan adam dan adam akwai har muta atun daga ba suka kawo wani abu wanda ba shi wani malamai gabata ba su kawo shi ba amma dai yanzu malamai sun kawo kuma tattaunawa babu laifi cewa dan adam musayyaru ne ko muhayyaru wai dan adam wai huwatacce ne tafiyayye ne kawai duk inda yake ubangiji ya kai shi wurin da aikin sa ko a'a zabi ubangiji ya bashi in ka ce ubangiji zabi ya bashi in nan mutan zila ka ce ubangiji ba ruwan shi da aikin muke da kawai mu shi ma kawai kamar mu kalati ba cewa ubangiji kawai da ya halice mu su mutum sai bai san me zabi ba bai da knowledge of particulars shi kawai ya halice mu ya san me ya halice amma dai me za ka yi za ka zama mutumin kirki ko mutumin banza shi ne sani ba sai kai au kai to shikenan inna laha la ya'lamul kulliyat inna laha la ya'lamul juziyat wa inna ma ya'lamul kulliyat wanda akan wannan kazali ya kafuta da yawa daga cikin su ibn siyar da sauransu aka haka wannan shi ne aƙidar su a magana mafi inganci dan adam musayyaru ne ko muhayyaru ne a lokaci daya musayyaru ubangiji cewa kamar da hadisi manzo ya faɗa cewa i'malu fa kullu yasallu ma khuliqa lahu kowa ne da kike zuwa ga abin da ubangiji ya huwace masa ne in da ba ubangiji ya yi shi iri ne mai kyau iri na alkhairi to za ka ga aikin alkhairi yake yi da ba ubangiji ba shike mishi aikin ba abinda ake magana musayyar shine duk abin da yake da ilimin ubangiji ne da sanin sa da rubutawansa da kuma ganin damar sa da kuma halittar sa amma kuma shi abin da yake shi kuma muhayyar ne zabi yake zaba ne shi ya zaba saboda haka akwai bambanci tsakanin musayyar da muhayyar malamai duka sun yi magana insha Allah ta'ala zamu yi tsakatin anan idan muka zo sati mai zuwa zamu ci gaba daga wannan gaba dai na shi wannan hadisi kuma zamu ji shi abinda Ibn Taymiyyah zai gaya mana insha Allah ta'ala na fassarar wannan hadisi din abinda muka tarji Allah ya ba mu lada abinda muka kusa Allah ya kai mana Allah ya jika wanda suka rigaye mu da gidan gaskiya ba mu san mu duka Allah ta'ala ya jika su rahama in tabu ta zo mu kuma Allah ta'ala ya sa mu cika cikin imani. Allah ta'ala ya duba bayan malam Usman da Sirin dukkan wasu malaman tambu da suka rasu. Allah ya ji kansu da rahama. Allah ya tuta bayan su, Allah ya albarka ba gaban su da bayan su. Allah ya tabbatar da ambaton sa a yayin tambaya. Allah ya tabbatar da ambaton sa a yayin tambaya. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.